sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalon FM da kuma Niya dake birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 19 ga watan Oktoba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai.
To Hadiza madugun ɗan adawar kasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma kasarsa yau Asabar kuma ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Hukumomin kasar Kenya sun fara gagarumin aikin ba ƴan mata daga kafan kwayar cutar da ake kira Human Papilloma Virus da ko wanda kuma ake kira HPV a takaice wanda ke janyo cutar sankarar mahaifa. A can Hong Kong kuma Carrie Lam shugabar yankin ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa wanda battansa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong ya ce a shirye yake mika kansa ga hukumomin Taiwan.
Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa nan da watanni uku masu zuwa za a fara sayar da motoci da aka kera a Nigeria a farashi mai rahusa. Bayan haka kuma za ku ji yadda wasu 'yan majalisun dokokin Nigeria ke yunkurin yin dokoki akan gidajen gyara kangararrun yara da ake azabtar da su a Nigeria. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Amma duk kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Madugun ɗan adawar kasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma kasarsa yau Asabar. Ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a kokarin da kasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Duka shugabannin biyu suna da ƙasa da wata ɗaya su cimma matsaya bisa ga wata yarjejeniyar da suka rattabawa hannu shekara ɗaya da ta gabata. A shekarar 2011 Sudan ta Kudu ta samu 'yancin kai daga makwabciyarta Sudan amma a ƙarshen shekarar 2013 tashin hankali ya barke a ƙasar akan gwagwarmayar riƙe madafun iko tsakanin shugaba Kiir da Machar mataimakin shugaban ƙasa. Faɗan da aka yi a ƙasar yayi sanadiyar mutuwar dubban 'yan Sudan ta Kudu ya kuma tilastawa miliyoyin 'yan ƙasar tserewa daga gidajensu. Machar na neman tabbacin kare lafiyarsa kafin ya koma Sudan ta Kudu da zaman dindindin. Machar ne za a nada mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya cikin guda biyar a ƙarƙashin gwamnatin haɗin gwiwar. Hukumomin ƙasar Kenya sun fara gagarumin aikin ba ƴan mata rigakafin kwayar cutar da ake kira Human Papilloma Virus da Turanci ko HPV a takaice wanda ke janyo cutar sankarar mahaifa. A cewar hukumar lafiya ta duniya WHO, ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka na da adadin masu cutar sankarar mahaifa mafi yawa a duniya. A yayin da yawancin lokuta Kenya ke jagorantar yankin akan batutuwan magunguna. Jami'ai sun yarda cewa suna tafiyar hawainiya wajen kare yara mata da mata daga kwayar cutar ta HPV. Za a bada rigakafin kyauta ga duk yara mata da mata daga shekaru 10 a wani bangaren aikin rigakafin kasar da aka shirye yi. Kashi biyu za a ba 'yan matan rigakafin tsakanin watanni 6. Shugaba Uhuru Kenyatta ya kira shirin bada rigakafin wanda za a yi karan farko wani gagarumin ci gaba a kokarin da kasar ke yi wajen yaki da cututtuka.
Access to the HPV vaccine by our girls will lead to a reduction in the number of new cervical cancer cases.
Saman damar bada rigakafin ga 'yan mata da mata zai kai ga raguwar yawan masu kamuwa da cutar sankarar mahaifa ya kuma kare rayukan 'ya'yanmu mata. Hakan na nufin 'ya'yanmu mata da ke da muhimmanci a kasar mu nan gaba za a kare su daga hadarin mutuwar wuri. Ma'aikatar lafiyar Kenya ta ce za a kashe kuɗi kusan dala miliyan 7,700 don rigakafin a wannan shekarar. Akalla wasu ƙasashe 115 su ma sun ba da rigakafin, ciki har da Uganda, Tanzania da Rwanda. Dr. Collins Tabu, shugaban shirin bada rigakafi na kasar Kenya, ya ce saboda rigakafin kasar Rwanda ta kusan kawar da cutar sankarar mahaifa. Carrie Lam, shugabar yankin Hong Kong, ta faɗa a yau Asabar cewa mutumin da ake zargi da aikata laifin kisa, wanda batunsa ne ya janyo zanga-zangar da ake yi a Hong Kong, saboda wani yunkurin doka, wato ƙudurin doka da zai ba Hong Kong ɗin damar miƙa masu laifi Taiwan da kuma China da wasu wurare. Wanda Lam ta sanar da janye ƙudurin daga baya, Lam ta ce mutumin zai miƙa kansa ga hukumomin Taiwan. Ms. Lam ta faɗi cewa Chang Tong Kai ya rubuta mata wasiƙa yana cewa zai miƙa wuya ga Taiwan dangane da zargensa da ake yi da hannu a laifin kisa. Dama dai ana zargin Chang da kisan budurwarsa a Taiwan. Bayan da ya gudo daga Taiwan, an damƙe shi a Hong Kong akan zargin laifin hallata kuɗaɗen haram, amma ana sa ran za a sako shi kwanan nan. Makonni 20 kenan a jere, birnin Hong Kong ke fuskantar zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, bayan da a makon nan duka ɓangarorin biyu suka nuna cewa babu abin da zai canza. Masu zanga-zangar sun ce babu gudu babu ja da baya akan buƙatocinsu guda biyar game da gwamnatin Hong Kong. Ita kuma Lam ta ce ba za ta biya buƙatun masu zanga-zangar ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da shiga tsakanin da Amurka ta yi wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a hafadan da ake yi tsakanin dakaran Turkiya da Kurdawa a arewa maso gabashin Siriya, ko da yake rahotanni sun bayyana cewa an ci gaba da fada a wasu wuraren. Trump ya fadawa manema labarai cewa ko da yake an yi yunkurin tada hankali a wasu wuraren, amma dakaran Turkiya suka dakile da safiyar jiya Juma'a an koma tsagaita wutar. Ya kuma bayyana cewa dakaran Kurdawan sun ji dadin yarjejeniyar da aka cimma sosai. Amma kusan tsawon jiya Juma'a an ji karar harbe-harbe a arewa maso gabashin Siriya. Wasu da suka shaida lamarin sun ba da rahoton cewa sun ga hayaki na tashi a garin Ras Alin, wato wurin da yake dab da tsallaken iyaka daga Turkiya.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. Babban darakta na hukumar kera ababen hawa a Nigeria, Jelani Aliyu, ya ce nan da watanni uku masu zuwa za a fara sayar da motoci da aka kera a gida ga 'yan kasar a farashi mai rahusa. Ga wakiliyar sashin Hausa Abuja, Madina Dauda da rahoton.
Shugaban hukumar kera ababen hawa Jelani Aliyu ya ce a cikin shekaru biyu da ya karbi shugabancin hukumar ya samu nasarar shiga yarjejeniya da sanannun kamfanonin kera motoci na duniya har suka shigo cikin kasar, inda ya yi ƙarin haske.
Yanzu akwai motoci irin su Honda HRV da ake yi a Nigeria, akwai Peugeot pickup, akwai Innoson wadda indigenous car company ne a Innewi ake yi na Nigeria, akwai Dangote Sina trucks suna motoci manyan motoci na ɗaukar kaya, akwai Aston, akwai Anamco, akwai Ford, akwai gaskiya kamfanuka da dama wanda suke yin motoci a nan cikin ƙasa.
Shugaban ya ce 'yan Najeriya za su iya mallakar mota ta hanyar biyar kaso 10 kacal cikin kuɗinta, sannan mutum na iya cika ragowar kuɗin a cikin shekaru biyar. A nan Jelani Aliyu ya yi fashin baki akan hanyoyin da za a bi wajen sayan mota.
Idan mutum na son sayan irin wannan motocin da ake yi a Najeriya, za ka sa kashi 1/10 na kuɗin motar ka wuce da motar ka biya cikin shekara biyar, sannan kuma interest rate in ba zai wuce 8% ba. Cikin irin abubuwan da muke ne wurin bunƙasa yin motocin da kuma taimaka ma 'yan Najeriya su samu damar sayan motocin.
akwai taimako da hukumar za ta iya yi wajen gyara irin waɗannan motoci ganin cewa kila daban suke da waɗanda ake shigowa da su?
So muna nan muna koyar da matasan Najeriya yadda ake gyaran irin waɗannan sababbin motocin, za su yi amfani da na'urori waɗanda ake amfani da su a ƙasashen waje. Idan motar mutum ta lalace, in ka kai za a gyara ma ita daidai.
Wasu 'yan Najeriya sun bayyana ra'ayinsu a game da wannan albishir ɗin. Da farko ga ra'ayin tsohon ɗan majalisar wakilai Umar Faruk Abdullahi majikiran Gwandu.
Mu Allah ya shiryantar da mu da cewa za mu iya yin wannan. Don ƙasar Najeriya ko shi ɗan Najeriya, Allah ya yi shi da basira da sanin abin da za a yi. Yankin duba ko ƙasashen Turai, za ki ga ba sa tafiyar da al'amuransu irin wannan na ƙere-ƙere ba tare da ɗan Najeriya ba. Ko harkar kwamfuta ce, ko kuma harkar shi injiniyarin ɗinnan da ake ƙera motoci. Za ki ga 'yan Najeriya suna cika kuma suna taimaka ma ƙasashen duniya da suka ci gaba na wajen cimma burinsu na ƙere-ƙere. Allah da yake son Najeriya sai ya yi ta da ma'adanan wanda za a iya sarrafawa domin a cimma wannan bukata ta ƙere-ƙere.
Sai ra'ayin Madam Rona Alƙabban Tula.
Gaskiya abun murna ne. Abin da sanace abun murna, yana da kyau a ce mu ma mu 'yan Najeriya mu yi abin da ya kamata a zo a gani. Muna da kayan yi, muna da abin da za mu yi amfani da shi, amma ban masu amfani da kayanmu sai mu je sai ta kasar waje. In ba sa kasar waje ba, duk abin da ka yi duban zani. Amma ni ina so in jawo hankalinmu mu 'yan mutanen Najeriya. Allah ya ba mu basira, ya ba mu ilimi, ya ba mu karfin da za mu yi wannan abin. Mu gwada amfani da wannan motocin da aka yi a Najeriya. Wannan motocin na ba da gaskiya za ta yi amfani a Najeriya domin an yi shi musamman domin ayoyinmu. Ayoyinmu da kasar waje ba ɗaya suke ba. Amma in muka yi amfani da shi inda aka yi mana namu na Najeriya, sannan muka yi tukin da ya kamata, gaskiya ni ina gani alhamdulillah da Allah ya nuna mana ranar da za mu ga wannan rana, kuma na fatan Ubangiji Allah ya kawo wannan ranar.
Hukumar ƙera ababen hawa ta ce za ta haɗa hannu da manyan jami'o'in ƙasar irin su Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto da Jami'ar Nsukka domin ganin an buɗe fannin koyar da ƙera motoci. Bincike ya nuna cewa ya zuwa yanzu ana kashe fiye da dalar Amurka biliyan 8 kowace shekara wajen shigowa da motoci Najeriya daga ƙasashen waje. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Danka masho bayin rigima kuma danka masho bayi. La ilaha illallah. Danka masho a rage rigima baka da daima to da kaga fasinja. Manan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. Danka masho manajan rigima.
Madalla a gaida Madina Dauda. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaro a Najeriya da su rufe tare da kuma kama masu gidajen gyara kangararrun yara da suke azabtar da su, wasu 'yan majalisun dokoki sun fara yunkurin tsara dokoki akan batun. Ga wakilin muryar Amurka daga Abuja, Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
A Najeriya, bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga jami'an tsaro na kasar da su rufe duk ire-iren gidajen da ake cewa wai na gyara tarbiyya ko kangararrun yare ne, wanda aka gano cewa in bayan azartarwa da cutar da yaran ba wani aiki da suke yi, jami'an na ci gaba da yin diramikiya a waɗansu sata daban-daban na arewacin Najeriya inda ke da irin waɗannan gidajen da ake cewa wai ana koyawa yara tarbiyya ne. Amma daga baya aka fara ganowa daga jihar Kaduna da Katsina da kuma wani bangare na jihar Sokoto cewa in banda batanci da lalaci da kuma cutar da waɗannan yaran da gana musu azaba ba wata tarbiyya ta kamaimiya ko na karatu na Islamiyya da ake cewa ana koya ma waɗannan yaran. Tuni dangane da haka ne 'yan majalisa na tarayyar Najeriya da majihohi suka dukufa wurin yin nazari tare da ɗaukar matakan da ya kamata domin fitowa da dokoki na ƙasar da za su tabbatar da wannan haramci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma tsara irin waɗannan makarantu in ma an yadda za a yi su a kan manufofi na dokoki da ƙa'ida a Najeriya da za su ci moriyar irin aikin da ake fatar su yi, ba a ba da sunayen cewa za a koyar da tarbiyya mai kyau amma daga bisani a yi ɓatanci ba. Honorable Fatahu Muhammad, ɗan majalisar wakilan tarayya ne daga jihar Katsina, wato daga ma yankin Daura, ya kuma min ƙarin haske dangane irin yunkurin da irin waɗannan dokoki za su yi domin tabbatar da an yi wa al'umma adalci.
Tukata inda za ta yi aiki. Mu ba gare mu ba, ba kuma za mu iya zuwa mu assasa wasu makarantun ba, sai dai mu ba gwamnati shawara. Kuma ina gaya maka wannan abu za mu kawo shi a majalisa. Maganin ne mafita. Kwanaki akwai ɗan majalisar da ya fito daga Bauchi ya kawo motion wato kuduri na makarantun islamiyya a haɗe su da makarantun zamani amma ba a bari ma ya gama ba ka kashe shi so kaga irin wannan abin suna da yawa da ɗan siyasa yana damun su amma iyakarka ka faɗi wataƙila in ya zama dokar kafin aiwatar da shi sai a shekara goma wato ƙasa tana cikin wani hali ne yanzu da tana ƙoƙari ta miro da martabar arzikin ƙasar uku.
Fatahu Muhammad kenan da majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga yankin Daura a jihar Katsina. A waje ɗaya da majalisar dattawa Ahmed Babakaita shi ma ya ba da goyon bayansa tare da tsokaci akan irin yunkurin da majalisar za ta yi domin fitar da dokoki da za su kawar da irin wannan aika-aikan da ake yi a irin waɗannan makarantu ko kuma gidaje da ake cewa wai ana tarbiyya ne.
Wannan abubuwan da suka faru kuma ake samun gidajen nan kusan kowace jiha yanzu ko kuma kowane babban gari za ka ji akwai irin waɗannan gidaje ya zama wajibi akan gwamnati ta ɗauki mataki mu kuma a matsayinmu na 'yan majalisu masu dokoki mu hido da dokoki wanda zai tsara abun nan a rika yin shi bisa ga tsari na wanda zai taimaki al'umma ta da irin wannan da asa ko kuma aika-aika da suke faruwa a cikin ƙasa ba ta faruwa akwai abubuwan da gwamnati za ta yi saboda wani lokaci in ka cokalo irin wannan abun to ka cokalo makanka abin da nake ni shine kan era na da sata da dawa na da wari saboda haka yanzu dole tunda shugaban ƙasa ya hiddo da wannan magana dole mu zo mu haɗa kai da ɗan majalisu da gwamnoni mu ga ta ya za a kullo mu wannan matsala amma dole sai an yi wani abu saboda wannan abu ba abin da zai haifa sai waɗansu matsalolin wanda suka hima wanda ake da su a hannu.
Da majalisar dattawan Najeriya Ahmed Babakaita daga jihar Katsina kenan yana tsokaci akan yunkurin da majalisa za ta yi don fitar da dokokin da za su yi aiki akan haramci da kuma gyara tsare-tsaren makarantu ko gidajen kankararrun yara domin su yi tasirin da aka tsara a kansu. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
Wani sayin gardawa suke lalata su, su ce suka fada sai su kuta su, dole suna ji su yi shiru da bakinsu. Wasu sukan fada shaye-shaye, wasu sata wasu su kudu yaye-yaye. Habadan layaye.
A gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin masu sauraron mu da dama da suka hada da Sani Musa Kano da Lawal Abdullahi daga Maiduguri da Muhammad Hassan masu son jin tarihin Hausawa da Fulani ƙasar Sudan da kuma yadda suka tsinci kansu a Sudan da kuma dai yadda suke mu'amala da Larabawan Sudan. To idan masu tambayar na saurare ga bayanin da wani mutumin garin Mai Wurnu na ƙasar Sudan ba na Sakkwato ba wanda iyayensa 'yan asalin jihar Bauchi ne wanda ya zama babban shehin malami kuma shugaban sashin nazarin harsunan Afirka a jami'ar Khartoum ta Sudan mai suna Farfesa Al-Amin Muhammad Abu Manga wanda kwanan baya ya mana bayanin tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a ƙasar Sudan da cewa
kasan a Sudan ba in yace Hausawa in particular amma ana ce Fallata. To kasan Fallata dama Fulani ne wato bare-bare sune suka kira abin nan Fulani Fallata nan a Sudan in an ce Fallata wato ana nufin da Fulani da Hausawa da bare-bare kaman ku yanzu a Najeriya in an ce Hausawa wato Hausa sun hada da Hausawan da Fulani da bare-bare da wasu kuma kabilu na arewacin Najeriya duk Hausawa da suke fada nan ko in an ce Fallata kama an ce Hausawa a Najeriya to saboda haka mu a Sudan wato ana magana Fallata kuma su ne ake ce duk ina hada su za su kai miliyoyi wasu suna magana akan miliyan abin nan bakwai wasu suna ce har ma goma.
To Profesa, masu tambayar na son su ji ko ta yaya Hausawa da Fulani wajen miliyan 7-10 suka tsinci kansu a Sudan.
Wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka kaga aka sami shi na Sudan dama nufinsa takin Allah haji aiki na mafi yawansu kaga ni koma wanda bai tashi da ni haji ba wato nufinsa abin nan dai ya isa takin Allah ya yi haji. To wato mu a wajen mu wato cikin rubuce-rubucen yadda na yi a bisa wannan lamari wato na ɗauki hijiran Fulani daban da na Hausawa daban wato history hijira wato kowa nashi daban ko da yake sun tashi da ƙasa ɗaya to wato kamar Fulani wajen mu nan Sudan Fulani sun kasu wato kashi uku wajen tarihin hijirarsu wato muna samun daɗaɗɗun Fulani kaga waɗannan daɗaɗɗun Fulani shi ne kashi na waɗannan ko wato hijirarsu kila za ta kai shekara 300-400 haka kuma ɗan Fulani daɗaɗɗun Fulani na su ka gani waɗannan mafi yawansu sun tashi daga can yammacin Afirka can na nisa wajen su Futa Toro Futa Gano wato su Senegal da Mali wato su ne rinyayensu saboda haka za ka ji sunan su sai ka ga Al-Futawi wato mutumin Futa kenan to waɗannan za a same su a Darfur kuma a ɗan a Kurdufan a Darfur shi ne yammacin Sudan Kurdufan kuma za a samu abin nan su a arewacin Sudan saboda me yasa arewacin Sudan saboda da hanyar haji ta arewacin Sudan take gida wai kamar yanzu ga yammacin Sudan amina gabacin Sudan ba ta arewa mutum sai sun bi kogin Nil sun kai arewa har zuwa kusa da abin nan kasar Masar sannan su zarce a gabas su kai har zuwa Maliya a samu garuruwa koko abin nan kamar gari mai suna Darmali din nan wato shine na Al-Hazan Malik kenan wajen to har yanzu gari na nan kuma za a samu su cikin garuruwa za a samu kamar individual families in suma wato dan gama ka wato batun su waɗannan daɗaɗɗun Fulanin nan wato ba sa yanzu kan ba sa iya ba sa filfil da sun manta wato matasan da su sha ba sun ɓata saboda sun daɗe kuma sun shiga sun yi aure tare cikin abinin da musamman ma mutanen awa yammacin su amin arewacin Sudan ɗin nan dama sai ka ga wani malami ne ya zo ya kafa makaranta kuma ya auri cikin kabilun Larabawa to idan ka san matasan sun tashi ba su san abin nan ba ɓangaren babansu ba ka ga irin waɗannan farko dai ba za su iya su yi magana filfil dai ba kuma za su iya masu ce su Fulani ne saboda kamar jikokinsu ba za su iya ba saboda ba su san abin nan a halinsu na ɓangaren babansu ba irin waɗannan sun zama ko jahiliyin ko shagiya ko mene irin dai ƙabilun arewacin Sudan. To waɗannan da daɗin Fulani kuma akwai waɗanda suka tashi lokacin da Mahdi ya bayyana suka zo abin nan suka tayi mace keshi har suka zo Umdurman wato central su Umdurman Khartoum kenan bayan abin nan Mahdiya bayan ta faɗi wato wajen mulkin mallaka in shiga su ne suka zarce zuwa har zuwa Blue Nile wato ƙasar mu kenan da muke yanzu to irin waɗannan duk akwai garuruwan na daɗaɗɗun Fulani amma su ba wai directly daga yammacin Afirka suka tashi ba wato sun zanna ne a Darfur da Kurdufan suka bi Mahdi har zuwa Umdurman bayan abin nan karari wato yaƙin karari bayan Mahdi ya ta faɗi suka yi abin nan kudu wato shekara 1898 a lok shi ne wato kicciyar ya ci abin nan Umdurman Khartoum to shi ne mulkin mallaka ya shiga na yanzu bayan Mahdi ya ta faɗi su waɗanda suka Mahdi Ansar kenan wasu mafi yawan suka yi kudu har zuwa ne da Blue Nile wajen mai gari mai suna Sheikh Talha to wannan gari ma na shi ma da shi da Sheikh Talha da wata cikin garuruwa biyu waɗanda su wato kakansu dama Fulani ne suka kafa, to kasan idan irin wannan kowa sai ya je ya nemi ƴan uwansa, saboda haka suka je suka yi tace ba su koma kudu a yammacin Sudan ba, sai suka zo nan suka zanna shi kenan. Waɗannan su ne kashi na ɗaya. Kashi na biyu su ne mutanen hijira waɗanda kasan in mun ce hijira shi ne hijira attahirun Ahmadu, lokacin da Sokoto ta faɗi shekara 1903 watan uku cikin Mars, kaga wato shi attahir ya ja hijira ya yi gabas wato mutane suna joining suna abin nan har aka ce can Burmi kusa da ƙasan Gombe na faɗa kusa da Bajoga, in kana jin gari mai suna Bajoga wajen bima. To nan ma aka yi yaƙin Burmi wato ran 27 na watan Yuli wato 1903. To shi ne attaru ya yi shahada, ɗansa mai suna Maiwurno Muhammad Bello Maiwurno ya ci gaba da hijira tare da jama'arsa. Su ko rinyayen su mutanen Katagun ne Borno Gudiri, har ma da mutanen wato Mali waɗanda can ma aka ci garin su ma suka fita, wato suka abin nan suka bi attar suka zo don ƙasa Hausa da baya da attar ya tashi da shi ne su ma suka bi kamar su Alfa Hashim, in kana jin suna Alfa Hashim wato na Tijjani ne ke wani abin Umar. Umar Al-Futi, kanajin sunan Umar Al-Futi ko? Umar Al-Futi, to mutanensa ne su ma sun yi joining abin nan hijira. To waɗannan mafiyan fusule da ne, amma akwai Hausawa, considerable number of Hausawa. Sunan suka yi hijira su har suka kai Shattala on the Blue Nile, inda suka shekara 1906 ko da 5. Suka yi kamar shekara a can mai gari mai suna Shattalha, suka ƙetare wato shi ne da yana gabacin abin nan on the eastern side of the river. Bayan shekara ɗaya suka ƙetara suka zo on the western side wato da yammacin kogin, suka kafa gari mai suna Maiwurno. To yanzu shi ne sunan ya zama Maiwurno a kan kasar Larabawa, wani ba sa iya su faɗa sunan Maiwurno an faɗa sunan an sa Muhammad Bello Maiwurno dan attahir wanda yake shahada a Burmi, ka gane ko? To wannan gari shine garinmu, shine ni kuma shine cibiyar duk fulani da Hausa a Sudan, shine saboda mafi girma.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban an so shi kan tarihin zuwa da kuma rayuwar Hausawa da Fulani a Sudan. Yanzu a madadin Professor Al-Amin Muhammad Abu Manga na Jami'ar Khartoum ta Sudan, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
To a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Shugaban kasar Chile Sebastian Piñera ya ayyana dokar ta ɓaci a babban birnin kasar biyo bayan wata zanga-zanga da ta ɓarke sakamakon ƙarin kuɗin shiga jirgin ƙarƙashin ƙasa da aka yi. An dakatar da ayyukan jiragen ƙarƙashin ƙasa na birnin Santiago bayan da masu zanga-zanga suka kai hari a tashoshin jiragen ƙasa da yawa. Haka kuma masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a birnin, bayan haka sun kuma bankawa gidaje da yawa wuta. Matakin ƙarin ya sa yanzu masu shiga jirgin ƙasa za su biya ƙarin kuɗi $1.17 a lokutan cunkoso. Ana sa ran gaba ɗayan ƙarshen makon nan zirga-zirgar jiragen ƙarƙashin ƙasa za ta tsaya. Madugun 'yan adawar ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya koma ƙasarsa yau Asabar. Ana sa ran zai gana da shugaba Salva Kiir a ƙoƙarin da ƙasar ke yi na kafa gwamnatin haɗin gwiwa.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin,
da Hailu Haley da ya hada shirin ya kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan namu na yau Voitech wanda muka fa sani da zanga zanga ni Hadiza Kyari ke cewa sai mu sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare.
Heures sur 24, VOA Afrique.